جيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bangai so ta addinin musulunci a yau muna 13 kenan 12 ga watan Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana da 1444 muna kuma 10 ga watan 8 shekara ta 2022 a miladiya kenan Allah ya kaddara haduwar mu da ƴan uwa mata a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation dake Bariki GRA dan ci gaba da karanta waɗansu ayoyi ko surori na Al-Qur'ani da jin ma'anonin su gurgurdan yadda Allah madaukakin sarki ya hore yau abinda zamu yi karatu akan shi ayoyi ne kusan guda uku muka tsakuro a cikin suratul Tauba aya ta 117 da 118 da 119 suratul tauba ko aya ta 117 da 18 da 19 dalilin waɗannan zabar ayoyin shine ajiye wanda suka karanta halacci karatun al-adabul mufrad mun fara wata kissa ta Ka'ab ibn Malik abinda ya faru cikin kissar wanda yasa naga ya kamata mu sake karanta ayoyin da suke da dangantaka da hadisin mu kuma cire wa ƴan uwa mata darussan da za a samu na rayuwa a cikin waɗannan ayoyi wanda yasa na zabi duk da ba farkon sura bane kusan ƙarshen suratul tauba ne amma mu karanta ta saboda umarnin Allah a madaukakin sarki aya ta ƙarshe ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin akramuka Allah zai karanta ayoyin sai mu ji abin da Allah madaukakin sarki ya fada a cikin su
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim laqad taba Allahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal anṣar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al 'usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim إنه بهم رؤوف رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عز من قائل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة وانا أيضا ما لن يكرن تاياي أعوذ بالله بسم الله kuma ni wanda nazo nayi a'uzu nayi bismillah ita kuma ka'idar suratul tauba ita ce surar kadai da ba a bismillah wajen karanta ta ana a'uzu ne in farkon karatu ne a fara karanta ta idan kuma an kare suratul anfal ana dorawa cikin dalilan da malamai suka kawo na ba a bismillah a cikin ta shine ana kallo da suratul anfal da suratul tauba kamar matsayin sura daya suke kawai gida ne A da B kuma akwai kofa tsakanin su shi yasa aka ce kar ai bismillah tsakanin su kawai kamar matsayin gida ɗaya ne wasu kuma suna kallon surar ta bayyana halayen da yake koyi ta bayyana munafukai ta bayyana makircin su ta bayyana makidin su to nan asiri tai dan haka bata bukatar a ambaci Allah madaukakin sarki wajen tonan asiri tunda da surar muka karanto zamu ji ana cewa waminhum har sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ta fara jiro wa minhum har sai da muka tsorata kowa ma sai an kama sunansa an faɗi abin da yake aikatawa da haka tunda to nan asiri za ta yi sai ya zamanto kamar ba a buƙatar a yi mata bismillah ala ayyata halin da malam yayi ni ma nayi muka kuskure amma dai suratul tauba ba a yi mata bismillah Allah madaukakin sarki ya fada kuma kadan daga cikin ma'anonin da Allah madaukakin sarki ke nufi da wannan ayar wanda malam ya karanto laqad taballahu 'alan nabiyyi tabbas Allah yayi tuba ga annabi wanne ne annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal muhajirina kuma yayi tuba ga muhajirai wadanda suka baro garuruwan su suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina wadannan su ne ake kira al muhajirun wal ansar kuma yayi tuba ga mutanen Madina su ne wadanda suka karbi wadannan yan hijirar suka ba su aran gidaje suka ba su gonakai suka ba su shaguna suka ba su tallafi na kasuwa wadannan su ne ake kiran su al ansar to da annabi sallallahu alaihi wasallam da muhajirai da ansarai dukkanin su Allah ya tuba a gare su alladina taba'uhu fi sa'ati al-usra muhajirun da ansar su ne wadanda suka tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sa'ati al-usra a wani lokaci na kunci na takura wannan lokaci na kunci shine lokacin yakin tabuka shine kadai yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai fita sai da ya ga wa sahabbai ga inda zashi wanda suka je karatun jiya mun ji an fada cewa al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai fita yaki baya cewa ga inda zashi sai ya bakatar sai ya dan sa mutane a kwana idan zai yi gabas sai yake ta neman labarin yamma yake tambayar mutanen yamma ya dabi'ar su ya halayen su ya gwarazan su ya salon yakin su yake to duk wanda yake tare da shi sai ya dauka daga nan Kano zai yi ko garki ko gabasawa saboda haka wanda za su bada labari duk za su kada yammaci ne shi kuma idan ya zai fita yaki sai ya gabas amma da zai tafi yakin Tabuka sai ya ga mutane ku kimtsa zamu je Tabuka da yaki wannan gurin da zamu je akwai kunci akwai tsanani akwai nisan tafiya akwai tsananin zafin rana akwai kishi akwai karancin guzuri da haka duk wanda zai shiga ya hirya kuma da aka tashi tafiyar wannan kuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya fito fili yasa Allah madaukakin sarki yace alladina taba'uhu fi sa'atil usra wadanda suka bi shi a awa ko a lokaci wanda yake na kunci da takura min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum a bayan zukatan wasu yanki na cikin su yana dab da ya karkace azzair ina al-inharaf kaucewa dan zamewa dan sabewa ita ce ake kira azzair to da yawa sun yi kamar ba za su iya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suka tuno girman Allah suka tuno girman biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi da'a a gare shi to waɗanda suka bi manzon Allah duk da an samu kamar za su ki sai Allah ya ce ya tuba a gare su min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim sai Allah madaukakin sarki ya tuba a gare su innahu shi Allah bihim ga masu imani annabi da muhajirai ra'ufun mai tsananin tausayawa ne rahimun mai jin kai ne ita wannan ayar malamai sun ce sababin saukarta ita ce ta yi bayanin tuban waɗanda za mu ambata a aya ta biyu wa ala salasati alladhina kullifu a dalilin da aka saukar da wannan aya waɗannan mutanen da aka saukar da tubansu inda ba a saukar da wannan ayar ba to da kamar sun fi waɗannan rukunin falala da martaba to shi yasa sai Allah ya fara ambatar waɗanda suka fi falala martaba ɗin watakil idan da zan ba da kissa a takaice da za a tafi yakin Tabuka waɗanda ba su da abin hawa sun zo an ba su an nemi gudunmawa kamar su Usman ibn Affan sun kawo raƙuma 300 da abincin da za a ɗora a kansu da waɗanda za a yi duk wahalhalinsu shimfiɗinsu da waye duk an ɗora duk mutane sun kawo kuɗin gudunmawa wannan ya kawo da yawa munafukai su yi zundansa wannan ya kawo ɗan kaɗan munafukai su yi zundanshi to sai aka samu waɗansu mutane guda uku suna da haƙiƙanin imani amma ba su je yakin ba haka suka kwanta a gida har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da ya dawo ya zauna a masallaci to kowa sai ya zo yake ba manzon Allah ga dalilin da yasa ni ban je ba aka samu munafukai mutum 83 suka yi uzuri na ƙarya mutum nawa muka ce cikin munafukai 83 ko 80 doriya sun ba da uzuri na ƙarya akan cewa ko rahin lafiya ko jinya ko kuma suna da uzuri ba su samu damar zuwa ba manzo Allah sai ya ce to kuje Allah ya fe muku kuje Allah ya fe muku kuje Allah ya fe muku har sai da aka samu mutanen da su kuma gaskiyar suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutanen guda uku mun fade su jiya akwai Ka'ab ibn Malik akwai Muraratu ibn Rabi'a akwai Hilal ibn Umayya dawa nace Ka'ab ibn Malik ko Muraratu ibn Rabi'a akwai Hilal ibn Umayya waɗannan mutanen guda uku ɗaya daga cikin su Ka'ab ibn Malik wanda yake bada labarin da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullahi ni ba uzurin da ya hana ni zuwa yaki amma inda gaban wani na sauka ina da bakin da idan na tsara wallahi sai ya yadda da ni amma kai idan na tsara ka yadda Allah zai tona mun asiri da haka in faɗi gaskiya in karɓi hukunci ya fi mun alkhairi ya ce manzon Allah ban da uzuri manzon Allah ce to kai tashi sai Allah madaukakin sarki yayi magana akan ka bayan ya fito aka yi ta bashi shawara ya koma ya faɗi irin abin da mutane suka faɗa manzon Allah ya musu istighfari ya ce a ba zan koma ba tunda ya ce sai Allah yayi magana a bar Allah madaukakin sarki yayi magana akan nasu ya fita da aka takura sai ya ce to akwai wanda aka bashi matsaya irin tawa aka ce akwai da waye da waye aka ce Muraratu ibn Rabi'a da Hilal ibn Umayya Ka'ab ibn Malik mun ce shi yake riwaya sai ya ce to mi hakuri mu ga abin da Allah madaukakin sarki zai shi ko manzo Allah waɗannan mutanen bayan munafikai sun ba da uzurin su na ƙarya da rashin gaskiya sun fita waɗannan mutanen guda uku sai manzo Allah ya ce to amma tsa su gane laifin da suka yi sai manzo Allah ya ce duk garin Madina musulmi masu imani kada kowa ya sake magana da su kisa sananniya ce mutane suka yi tsawon kwana 40 ba wanda yake musu magana Ka'ab ibn Malik yake cewa har gurin dan uwana sai da na taka na tsallaka gonar shi na shiga na tambaye shi dan girman Allah ka gaya min a tarihi na ka san ina son Allah da manzonka ko baka sani ba yace ban sani ba saboda in ya ce masa eh ko a'a to ai yayi zancen da aka ce kare da shi sai yace ban sani ba ya fahe da kuka ya koma a nan ne mutanen Rumawa suka masa tayi ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho za su bashi gida su bashi dukiya su bashi aure su bashi mukami yace sai na ga masifar wannan takaddar yafi masifar halin da nake ciki na kone takadda ya ci gaba da jiran abin da Allah madaukakin sarki zai yi a kan shi bayan an yi kwana 40 sai manzon Allah ya sake tsananta doka a kan su sai yace waɗannan kuma hatta matan su kuma an haramta yin magana tsakanin su da matan su da mutanen gari aka hana in ya fito titi ba wanda zai magana da shi amma yanzu sai aka ce to har a gidansa matan su kasu ƙara yin magana da su kai haka ne ma matan su tashi daga gidajen su su koma gidajen mahaifansu haka matan suka tashi suka koma gidan mahaifansu da haka tsawon kwana 50 mutane ba sa magana da su tsawon kwana 10 iyalan su ba sa tare da su har sai da Allah madaukakin sarki ya ga cewa lalle imanin su da gaske yake kuma ya jarraba su kuma wannan jarraba da aka yi ta kai a kan kare laifin su sai Allah so ya tuba a gare su to da zai yi tuban sai ya ga cewa to in aka ce waɗannan mutanen Allah ya saukar da aya ya yi tuba a kan su to ai sun fi sauran mutanen da kuma suka fita yaki duk da sun ba da dukiya sun sha zafin rana sun sha tsananin azaba to a nuna falalar su tafi sai Allah ya fara da cewa laqad taballahu alan nabiy Allah ya yi tuba ga annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce meye hikimar Allah ya yi tuba ga annabi dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi kuskure ko annaba suka yi kuskure ai me laifi ne yake cewa an maka tuba ko to manzon Allah yana laifi bai to me hikimar cewa laqad taballahu alan nabiy malamai suka ce dalili guda biyu da aka dawo wannan yakin ai akwai wanda suka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin a tafi sun ba da uzuri na ƙarya manzon Allah ya ba su uzuri da aka dawo sun bada uzuri na ƙarya manzo Allah ya karbi uzurin su Allah yace afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka allazina sadaku wa ta'lamu al-kadibin Allah yima afuwa amma dan me kai azumi a gare su wannan tambayar da aka yi masa sai aka ce laqad taballahu ala an-nabi koda wani ya dauke ta kuskure kuma ba kuskure bane ba laifi bane ba amma Allah ya yafi wasu suka ce a dalilin haka wasu kuma suka ce a'a kawai manzon Allah bai da laifi amma a ƙara nuna falalarsa duk da bai da laifi an kankare koda an samu sai aka ce laqad taballahu ala an-nabi wal muhajirina wal ansar muhajirai da ansar me yasa su Allah ya tuba a gare su aka ce dan tunanin da suka yi ko su fita ko su jira waɗanda aka samu wannan tunanin a kansu sai aka ce su din ma an yafe laqad taballahu ala an-nabi wal muhajirina wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usra da haka kenan a bayyana falalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bayyana falalar muhajirai a bayyana fararal ansarai ita ce Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya yace fi sa'ati al-usra a lokacin kunci mun ce an kira shi lokacin kunci saboda an samu zafin rana an samu kishirwa Umar dan Khattab yake cewa saboda tsananin wahala da zafi da muka sha idan ɗayan mu yana tafiya sai yake ji kamar wuyansa zai wundule ya fadi ƙasa saboda tsananin zafi da tsananin kishirwa sai ji kamar wuyansa yankiya zai ya fadi yace kai an kai lokacin da ake yanka raƙumi ko a yanka raƙuma a fede cikin din me ake nema wai na ruwa saboda cikin raƙumi yakan iya ajiye ruwan da zai yi amfani da shi na sati idan aka yanka raƙumin kawai abin da ake nema tumbun amma a cikin tumbun sai a ga wani irin ruwa ne zai fito daga ciki wannan ruwan da za a samu bi ne ruwan da za a sha to yanzu da Allah kwanan nan aka yi layya a ce wannan ruwan da ake matsewa a cikin dabbobin da kuka yi layya da su a ce shi za ki sha dan Allah kika ga tashin hankali to wannan ruwan fa idan an matsa shi ma raƙumin saboda zafin tafiyar da aka yi da nisanta wannan ruwan ba a samu wani kuma za a samu dan kadan a sha mutum ya sha ya adana sauran duk daga ya gurbata da ciyawa da warin kashi da kaza amma shi ne ruwan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya kira su da cewa fi sa'atil usra ga kuma tsananin zafin rana min ba'ad ma ka da yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim Allah madaukakin sarki ya tuba a kansu innahu shi Allah bihim ga annabi da muhajirai da ansarai ra'ufun mai tsananin tausayi ne rahimun mai tsananin jin kai ne malamai suka ce idan da ba wata aya cikin alqur'ani da ta yi bayanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi matsayin bayanin muhajirai ta yi bayanin ansarai da waɗannan ta isar musu falala da albarka kuma wannan ayar kadai ta isa ta hukunta musu cewa su ƴan aljanna ne duk laifin da zaka lissafa sai aka ce laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansar su waye muhajirun duk wanda suka baro gidansu suka taho maka a wata shekara ne aka faɗi wannan a yakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na ƙarshe kusan shekara ta goma da hijira tsakaninsa da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba yawa aka ce Allah ya yi tuba a kansu kenan duk laifukan da za a lissafa Allah ya ce ya karba ya tuba ka ce to da ko ba wata aya waɗannan tana tabbatar da tuban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana kirga tuban muhajirai tana kirga tuban ansarai so mutane ukun da aka same su da laifi cikin muhajiruna da ansar su ma sai tuban su ya sauka Allah madaukakin sarki ya ce
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم
نعم الله يتوى على الثلاثة الذين خلفوا هكا تبس الله يتوبا أكوى أن نموتا نوجداؤه suwaye mutane guda uku sai ce alladhina khulifu wadanda aka jinkirtar da al'amarin su mun ce munafikai da sun bada uzuri sai manzo Allah ce kuje Allah ya yafe muku kuje Allah ya yafe muku kuje Allah ya yafe muku amma da Ka'ab ya faɗi gaskiya Muraratu ya faɗi gaskiya Hilal ibn Umayya ya faɗi gaskiya sai manzo Allah ce to ku kuje sai Allah ya yi magana akan ku shine muka bada labarin an yi kwana 40 mutanen gari ba a musu magana manzo Allah ya ƙara kwana 10 da mutanen gari da matan su kar kowa ya musu magana sai Allah ya ce to su ma waɗannan ukun da aka jinkirtar da al'amarin su Allah ya yi tuba a gare su amma ya akai Allah ya tuba a gare su an jinkirta wannan tuban ne hatta har sai da aka kai idza baqat alaihimul ardu duniya ta yi musu kunci ita ce al'ardu ana a garin Madina suke zaune amma ko ina sai da suka ji cewa kamar a cikin ramin gafiya suke ko ramin tsira baqat alaihimul ardu saboda in yaje kasuwa ba shi da abokin hira in yaje shago ba abokin hira a masallaci ba abokin zance a unguwa ba abokin zance ba wanda zai sallama ya amsa ba wanda zai masa sallama ya amsa ba wanda zai ce masa barka da fitowa ba wanda zai ce ya sanyi ya ruwa ya zafi babu sai da kasa ta yi musu kunci duniya ta yi musu zafi baqat alaihimul ardu bima rahubat duk da yawar da take da akwai duniyar Allah tana da fadi inda za a dora miki aiki a ce ki zagaye duniya a baki mota da tafi kowace kyau a ce duk titin da yake duniya ki zagaya shi ba na ji za ki iya iyaka titin da yake gumal ki gama da hi tsaf sai ki fita daga gumal to ina zaki mai gatari in kin je mai gatari duka titunan mai gatari zagaye su in kin gama daga mai gatari fito ki dawo ki tafi Galabi daga Galabi nemi Malam Madori daga Malam Madori nemi Kirika Samma nemi Birniwa dawo Bulangu kafin Hausa a haka ki zagaye jigawa da duk titunan ta ki tafi Kano ki tafi Bauchi ki tafi Taraba ki tafi Yobe ki tafi ina ne ki gama da Najeriya a tsallaka wata kasa a tsallaka wata kasa a tsallaka wata kasa amma duk wannan yalwa da take da akwai sai da Allah ya ce baqat alaihimul ardu bima rahibat sai da kasa ta yi musu kunci suka ji sun takura wa baqat alaihim anfusuhum suka ji kawunan su ma sun yi musu kunci hatta ran sai da suka ji a takura suke da Allah ya jagwace ce za ta iya tunowa lokacin da Allah ya mata jarabawa sai ta ji ina ma a ce ba a haife ta ba ina ma a ce ba ta duniya ta ji da kanta ta tsani kanta to su ma sun samu halin da yafi haka baqat alaihimul ardu bima rahibat wa baqat alaihim anfusuhum kawunan su ma da suka yi musu kunci da aka takura su din suka ji wannan tsananin wa zannu sai suka tabbatar zanna anan gurin ai bi ma'ana ai kanu azannu a larabci yakan zo da ma'anar me na tambaya nake idan aka ce azannu a larabci yakan zo da ma'anar me na tsammani ko duk inda zanni ya zo takan zo da ma'anar tsammani ko zato yasa Allah ya ce ya allazina amanu jitanibu kaseeran min azanni inna ba'da azanni ithm ko guji yawancin zato saboda wani bangaren na zato ma zunubi ne amma kuma sai gahe anan gurin aka ce wa zannu suka yi zato kenan irin wancan zaton da aka hana shi suka yi anan gurin malamai suka ce azannu idan ta zo a cikin alqur'ani an ta zo a gabanta ko anna ta zo a gabanta ko inna ta zo a gabanta to tufidul yaqin tana fa'idar cewa da abun wannan tabbas gaskiya ne kuma inda zaka yi istikfa'in qur'ani to zaki tadda duk inda zanna ta zo in dai akwai an ko anna ko inna ko annana ko innana dukkanin su tana ma'anar yaqini wa anna zananna an lan taqula al insu wal jinnu ala allahi kadhiba wa annahum dhannu kama dhannantum an lan yab'ath allahu ahada to duk inda zanna ta zo in dai akwai an a gabanta wajibi ce tana nufi yaqini wa dhannu da haka waɗannan mutanen guda uku suka tabbatar Allah malja'a min Allah ba mafaka akan hukuncin Allah in dai Allah ya ce yana so ya kama ki yayi miki ukuba ki shigo hannunsa ba inda zaki je ki buya ko akwai da za a koyi ma Allah a duniya ko a lahira wani irin guri kika shirya idan an tafi alkiyama zaki koyi ma Allah madaukakin sarki a wannan zaman da kike ya zaki ibo ya koyi wa Allah idan malaika mutuwa ta shi kare same ki to su ma wadancan da aka yi musu wannan jarrabawar ta kwana 40 aka ƙara ta kwana 50 sai da suka tabbatar a ransu Allah malja'a min Allah ba mafaka daga hannun Allah illa ilaihi sai dai a koma zuwa ga Allah din daga kenan dabi'ar masu imani duk lokacin da suka saba ma Allah Allah ya matsa su ya bayyana laifin su ko ya takura su to za su gane fa su koma wajen Allah shine neman mafita yasa yace fafirru ila Allah ku gudu amma ina za ku je zuwa ga Allah madaukakin sarki daga kenan al'adar mumini duk inda rayuwa ta yi mata kunci duk inda take neman agaji duk inda take neman taimako ga Allah madaukakin sarki take komawa wa zannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu sai Allah madaukakin sarki ya bude musu kofar tuba domin su tuba ya ce ya karbi tuban su amma kafin wannan tsananin da aka yi musu Allah ya musu haka ne dan su yi tuba su nemi gafarar laifin su sai Allah madaukakin sarki ya yafe musu dalilin wannan da kuma karanto ayoyin da dalilin mun fitar sar da mu kenan ashe idan mun ji kunci a rayuwa idan mun kwankwasa mun kasa ganin budi mun kasa ganin haske mun kasa samun abin da muke so rayuwa ta yi zafi ashe Allah yana jarraba mu ne dan wasu laifi da muka aikata mashi mu guje ma wannan laifin mu istighfari mu nemi tuba mu nemi yafiyar ubangiji in Allah da zai yafe waɗannan zunuban annabi yunus ko annabi nuh da yawa mutanen sa wa'azi an jarrabe su da fari da rahin haihuwa da rahin arziki da yake so ya yaye musu sai yake cewa me faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara arama ko dai karanto su
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا
sai ce musu ku nemi gafarar ubangijinku kuke istighfari fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ubangijinku mai yawan gafarta zunubai ne duk girman laifi Allah zai yafe idan kun dage da istighfari kun nemi tuba kun nemi a yafe zunubanku sai Allah annabi Nuhu yake ba su labari yursilis samaa alaikum midrara Allah zai saki ruwa akan ku midraran mai farara kenan yanzu damuna da muke so ta zo a yi noma a samu abinci a samu amfanin gona a samu hutu to idan ana yawan istighfari ana tuba ana kauce mu sako Allah zai saki ruwa as-sama'u takan zo da ma'anar me takan zo da ma'anar ruwa yursilis sama'a alaikum midrara Allah zai saka ruwa a kanku midraran ya zamanto mai farara wa yumdidukum bi amwal idan aka samu wannan sai Allah ya albarkace ku da yawan haihuwa a samu yaya a duniya da ɗaya babu ne mai matuƙar wahala akan iya zuwa gari a tadda shekara 10 babu ɗan jinjiri ko shekara 5 babu wata unguwar sai a yi shekara 2 ba a taɓa haihuwa a wannan unguwar ba daga cikin abin da ake rasawa na haihuwa akwai yawan laifi da kurakurai sai aka ce to idan kuka yi wa yumdidukum bi amwal Allah zai yaulata muku ƴaƴa wa bi amwalin da dukiya wa banina ya arzuta ku da ƴaƴa ya ba ku ƴaƴan wa yaj'al lakum jannat kuma sai Allah ya hore muku garake lambu lambu inda ake noman rani ake samun goba ake samun ƴaƴan itatuwa ake samun ƴaƴan tsirai ake samun kayan ganyayyaki suna ake kiran su jannat wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ya kuma sanya kogi yana kurara a tsakanin ku wannan alamu ne na ni'ima da arziki da aka kira yanzu ma a ɗaiɗai kumbu duwar ta ga rayuwarta ta yi kunci ta yi tsanani ta tsara ya ruhe ta tsara ya ruhe ta kamo ya ƙi kamuwa to ta lalzunci istighfari ta lalzunci yawan tuba ta nemi kusanci da ubangijinta za ta ga arziki ya zo mata wata kil inda ƴan mata za su yi la'akari kamar akwai wata satar ansa a wajen tsofaffin mu fa za ga kohuwa da arzikin ta ya kare ko karfin ta ya kare za ka tada su wani lokaci in suka shiga daki he sai wata uku ba su fito daga wannan gidan ba amma suna wannan gidan za a kai musu abincin safe za a kai musu na rana za a kai musu na dare a kai musu daga gidan yaya a kai musu daga gidan jikoki a kai musu daga gidan mutanen unguwa wai kun san me sababi na zahiri da hakan ke faruwa galibin su zaka tada su mutane ne masu yawan istighfari masu yawan sallah da daddare masu yawan walaha masu yawan janta zuha ko masu yawan halala masu yawan ambaton Allah kenan idan aka samu mutun da yawan tuba yawan istighfari neman kusanci da ubangijin sa yana zauna ma arzikin sa zai zo mashi da haka kenan hikimar takura waɗannan dan su nemi tuba sai Allah madaukakin sarki ya yafe musu wajannu Allah man ja'a min al-aminallahi illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah tabbas Allah madaukakin sarki huwa at-tawwab shine mai yawan tuba me yasa aka sawa Allah ko yasa wa kansa suna at-tawwab shine yake bude miki kofar da zaki yi tuba idan kin yi laifi ya baki damar ki tuba wannan baiwa ce idan kuma kin tuba din ya karba ita ma baiwa ce yasa yasa wa kansa suna at-tawwab kuma a cikin wannan masallacin ba mamaki 30 ko 40 ko 50 daga cikin mu yau sun wa Allah madaukakin sarki laifi kuma sun ce Allah mun tuba kuma Allah ya musu tuba din kenan yawan adadin mutanen da suka yi sako a Najeriya ko a duniya a yau suka ce sun tuba Allah ya karbi tuban aka ba su ladan tuban suna da yawa yasa aka sa masa suna at-tawwab ya bude maka kofar da zaka tuba kuma in ka tuba ya karbi tuban kuma ya baka lada akan wannan tuba din inna Allah huwa at-tawwab الرحيم كما الله مدوكتين فركي ميجن قيني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
فألا يريفي وأن آيون دتشوى يا أيها الذين آمنوا يقوم سوء إيماني وأن كرم كما جهود تيدد إيماني دا مسلم سئتا أكي كرم يا أيها الذين آمنوا يقوم سوء إيماني اتقوا الله في بيئة الله in Allah ya umarni ku karba manzo Allah ya umarni ku karba Allah ya hana karfi manzo Allah ya hana karfi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya duk inda za ku yi ga a rayuwarku to ku tabbatar ku masu gaskiya ne kuma kuna zaune tare da masu gaskiya wata kisa da muka dauko ta su Ka'ab ibn Malik da wa kuma na kika ce Murara da Hilal ibn Umayya wadannan mutanen guda uku su kadai ne suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaskiyar abin da hana su fita da haka kenan darasin rayuwa duk abin da aka bukaci gaskiya a gurin ki fada koda kin ga akwai kuskure na wannan lokacin ne amma daga baya zaki gane amfanin gaskiya idan mutun yayi ƙarya ɗaya a rayuwar shi malamai suka ce yana da buƙatar ya kare rayuwarsa yana ƙarya dan ya kare wancan ƙaryar da yake na kira wayarki ban same ki ba ce wallahi ina bacci ƙarfe 4 kike bacci kika ce wallahi ai tun ƙarfe 2 na fara bacci ban tashi ba sai ƙarfe 5 na yamma ba mamaki ana jima a tambaye shi ya kin ji labaran BBC na karfe 3 da rabi yake sai wallahi na jima wanda yana magana na magana kaka kina bacci aka ce a na kamo ne yanzu kuma na internet sai na to kika ce baki da data zaki ƙara wata aka ce kaza zaki ƙara wata saboda haka ƙarya ɗaya tana da buƙatar ki ƙarya 10 ko 20 ko 30 ko duk tsawon rayuwarki kina da buƙatar ki ke tuna wannan ƙaryar dan ki bata kariya idan an tambaye ki amma abin da yafi komai dadi a rayuwa kina kuskure ana neman gaskiya ba da gaskiya kin huta daga cikin kisar da ake bada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bis-sidq ina umarta ku zamanto masu gaskiya fa inna sidqa yahdi ila al-birr idan mutun yana gaskiya to gaskiya tana kai shi zuwa ga ayyuka na kwarai da Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر أزواج عشان عاد الله تقول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون to idan mutun yana gaskiya dukkanin abin da aka jero cikin ayar Allah zai taimake shi ya dace da su iyakum bisidiki fa inna sidqa yahdi ila albirri in dai mutun yana gaskiya to mutumin arziki ne zai zama to na kwarai wa inna sidqa ko wa inna albirra yahdi ila aljanna idan mutun ya zama to albar mai biyayya mai nagarta to wannan nagarta za ta kai shi gidan aljanna ko mutum a rayuwarsa idan ana tambayar sa gaskiya yana fada ana tambayar sa gaskiya yana fada a gurin Allah ma za a rubuta wance diyar wane jikar wane mai gaskiya ce in an rubuta wannan kin tsira din ran da Allah ya umarni aka rubuta kike mai gaskiya ce wallahi kin tsira yasa to rajibi a rayuwa ya zama to ana da gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita gaskiya tsira ce in mutum yayi gaskiya to zai tsira kisar da malamai suke badawa alama ta idan mutum yayi gaskiya zai tsira an ce wani mutum yana saka a kofar gidansa sai wani mutum yayi musu laifi aka biyo shi a guje wata elda an rika shi kashewa zai ana zuwa sai aka samu wannan mutum aka ce da Allah ya ce masa dan Allah kamar rai bina ake za a kashe ni ka bani makoya sai ya ce to sai ya daga irin sango wanda ake sakawa da kaba ko sai ya ce shiga sai shiga ko ya ta san mai kifa masa abin da ya roƙa ya masa ko bai masa ba ya masa yana kifa masa sango sai ga mutane rutututu a guje sun taho suka ce da Allah wani muke nema ya mana laifi iri kaza ka ganshi yace na ganshi yana ina yace ga hinan a ina suka ce a cikin sango suka ce da Allah kare na muna hankali ya za a yi mutumin da ake nema zo shiga cikin sango kawai suka kada ya suka wuce wai kun san hikimar da ta faru an ce alaikum bisidiki ku yi gaskiya in da kun yi gaskiya kun tsira a cikin ta yanzu shi wannan mutumin da aka tambaye shi ka ganshi in yace bai ganshi ba ya za a yi yayi ƙarya ko bai yi ba sai ce ya ganshi ina yake in ya faɗo wani gurin ba nan ba yayi ƙarya ko bai yi ba yayi sai ce gashi nan amma da Allah ya yi alƙawarin zai ba da kariyar idan an yi gaskiyar kuma sai ya ɗauke tunanin su cewa mutum za a iya kya masa kwamdo sai suka kaɗa shi suka yi gaba kaga kenan ya ba shi kariyar da aka ce ya bada kuma da aka ce ya yi gaskiya ya yi gaskiya kuma Allah da ya alƙawari zai ba da kariyar ya bada da haka kenan idan mace tana so ta samu zaman lafiya a rayuwarta ta ji daɗi ko tana gidansu ko tana gidan miji ko tana tarbiyyar 'ya'yanta ta zama to mai gaskiya maza je kaka kai mun nika ka dawo in baka alawa wannan magana ki tabbatar gaskiya ce yana dawowa daga nika dauki alawa ki bashi wannan ita ce alamar gaskiya wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wani gida sai ta da matar gidan tana so ta kama yaro sai ta jinki hannu take ce masa zo ka ungo 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 sai manzon Allah ya tsaya ga ikon Allah yana zuwa sai ta danka masa wani abu a hannun shi sai ya karba sai manzo Allah ya ce wallahi da da yazo baki bashi ba sai Allah madaukakin sarki ya kona ki akan wannan abin saboda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu limataquluna ma la tafalu masu imani dan me kuke fadin abin da ba za ku aikata ba kenan ko tsakanin mu da ƴaƴan mu ne tsakanin mu da mazajen mu tsakanin mu da kishiyoyin mu yana da buƙatar mu yi gaskiya mu fadi gaskiya kunu qawamina shuhada bil qisti ala allahi ko walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin idan mutun zai fada ya fadi tabbas ya fadi gaskiya koda abin shi ya shafa koda iyayensa ya shafa koda ɗan uwansa ya shafa da haka al'amari na gaskiya a rayuwa mun kawo wannan kissan ne dan mu kalla yadda mutane wajen 100 suka fada cikin matsala sauran sun yi ƙarya an ba su mafita a take wasu sun yi gaskiya sun samu takura ta kwana 50 da Allah da wanda za a takura shi a lahira da wanda za a takura shi kwana 50 a duniya wa ya fi samun sauki wanda za a takura shi a duniya ko kuma da aka ƙare Allah ya saukar da aya yanzu wannan aya da muka karanta suna da lada a cikinta wa ala salatatil ladina kullifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا انه وان الله هو التواب الرحيم yanzu wannan karanta ayar sun yi sababin saukarta sun yi aiki da ayar duk da suna lahira kuma ana sake ba su lada so kenan a rayuwa ya kamata lalle lalle mu zaman to masu me mu zaman to masu gaskiya duk umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zaman to mai gaskiya idan ya zaman to mai gaskiya ne zai kubuta dan haka waɗannan mutanen da suka cika kwana 50 Allah ya yi tuban su Ka'ab ibn Malik wanda suka tsinci farkon kissa da na fara badawa kenan bacin sun cika kwana 50 sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyin guda uku da manzon Allah ya yi sallar asubahi sai ya karanta wa sahabbai laqad taballahu ala an-nabi wal muhajirina wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kana yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim wa ala thalathati alladhina khulifu ya alladhina amanu taqullaha wa kunu ma as-sadiqin yana karanta sai yace waɗannan mutanen uku da aka jinkirta Allah ya musu tuba saboda haka sahabbai aka fitar da gudu ana so a je a musu albishir to Allah ya yafe laifin da aka yi an wanke ku ku da ku ci gaba da mu'amala aka fita aka ba su albishir daya a guje ya fi kowa gudu daya a hau kan dutse ya kwala masa kira ya ce ya Ka'ab ya ce abishir bi taubatillahi alayka ko abishir bi khairi yawmin tala'at fihi shamsu alayka ina maka albishir da ranar da ta fi kowace alkhairi a gare ka ranar da Allah ya saukar da alqur'ani yake bada labarin yayi tuba a gare ka dan Allah a saukar da alqur'ani a ce an baki tuba an yafe laifinki wallahi babu alkhairi da yake wannan dan haka kenan ƴan uwa mata ko da an same ki da kuskure idan aka nemi bayani ba da bayanin gaskiya in aka nemi dalili ba da dalili na gaskiya wallahi zaki huta babban inda ake samun kuskure yawanci mata sukan yi yaji ko ba sa yaji kuna yi ko bakwai na kika ce wasu suna yi ko ko kuma bakwai a galibin mace in ta yaji in ta je gidansu idan ta tahi ba da labarin abin da ya faru takan ajiye abin da yake mai zafi na bangaranta ya tafi da bangaren da za a ji tausayinta a ga cewa an mata ba daidai ba sai ta tsafa a gidansa ya tafada so wannan shi ma in kin je fada fadi gaskiyar abin da ya faru me ya faru chaye in me ko masa ruwa ne ko nace na gaji haka ya faru fada haka in ya so iyayen ki ya sa auna ta ga cewa to kin yi gaskiya a hakan ko biki gaskiya ba sai ta ba kyauta ba ai mace an yi ta ne dan ta yi biyayya ga manzon mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mace mai kaza mai kaza mai kaza tashi koma gidanku matsala ta kare ko bata kare ba amma da zai ce ya ce ban ni ba dan mutunci bane gidan mu babu arziki gidan mu babu daki gidan mu babu kaza baba na ma kaza ne sai ta tattaro duka ta fada sai mutun ya ba tambaye ta yace kaza yace hiru da kika ce mana kaza yace hiru da kin ce kaza hiru me ya kawo waɗannan abubuwan ya jagwalgwale wata kin gaskiyar da muke faɗa a ciki ba da kin faɗi gaskiya da kin huta da kin huta ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqina wallahi idan mutum zai faɗi gaskiya a rayuwar shi ko da ya ga martabarsa za ta faɗi zai ga girman sa zai faɗi a ƙarshe wallahi sai Allah ya bashi matsayin da bai taɓa tsammani nasa bane ba sai ya samu alfarmar da bai taɓa tsammani nasa bane kuma kololuwa idan Allah ya amunta ya rubuta ki cikin masu gaskiya kin tsira ya allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin masu imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya da haka waɗannan sahabban da suka yi tuba su uku Allah madaukakin sarki ya karɓi tuban su aka yi musu albishir suka taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karɓe su ya taya su murna ya ji daɗi an tabbatar musu da gaskiyar imaninsu an tabbatar musu da sahabbantakansu an tabbatar musu da tuban Allah kuma hakan yake tabbatar musu insha Allah ƴan aljanna ne a wajen manzon Allah a wajen alqur'ani a wajen Allah madaukakin sarki kenan gaskiya ita ce ta kai su da samun wannan alfarmar da samun wannan girmar har a yanzu wanda ya zama to mai gaskiya mai girma wannan alfarmar da wannan daraja zai same ta insha Allahu ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu gyara mu tsayu akan abinda ya dace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin to Allah ya samu dace.